Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Jama'ai a Indonesia sun ce mutane sama da 400 sun rasa ransu kuma wasu ɗaruruwa sun samu raunuka sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.5 da ta faru ranar Juma'a, wadda kuma ta yi sanadiyar faruwar mummunan ambaliyar ruwan nan ta tsunami. Girgizar mai ƙarfi ta shafi birane biyu, Palu da Donggala, a tsakiyar lardin Sulawesi. Mataimakin shugaban ƙasar Indonesia Yusuf Kalla ya ce yawan mutanen da suka mutu zai iya ƙaruwa zuwa dubbai. Rahotannin kafafen labarai na cewa shi ma hucin girgizar ya yi kaca-kaca da yankin, ta yadda filin jirgin sama da hanyoyi da sauran muhimman gine-gine suka lalace. Ji Asabar hukumomi suka ce ɗaruruwan mutane suna bakin tekun Palu, inda ake gudanar da biki lokacin da girgizar ƙasar ta tsunami suka faru, inda igiyoyin ruwa suka yi awon gaba da mutane har suka mutu. Mai magana da yawun hukumar kai ɗaukin gaggawa Sporto Fruo ya ce guguwar tsunami bata je wajen ita kadai ba, ta kwaso motoci da gidaje da suka bararraka komai a doran ƙasa. Ya ci gaba da cewa guguwar tsunami ta lalata dabban gidaje da asibitoci da shaguna da otal-otal, haka kuma girgizar ta raba babbar hanyar Palu. Wani hoton bidiyo ya nuna yadda ake baiwa mutane kulawa a wani asibitocin wucin gadi, yayin kuma da gawarwaki wasu cikin jakankuna an jera su akan titi. Dukuwa da sabon binciken da ake yi wa mutumin da ya zaba ya zama alƙalin kotun koli, shugaban Amurka Donald Trump yana ci gaba da nuna goyon bayansa ga alƙalin Brett Kavanaugh, yana mai cewa ina fata daga ƙarshe komai zai zama daidai. Lokacin da Trump yake magana da manema labarai a fadar White House gabanin tafiyarsa wani gangamin siyasa a jihar West Virginia, ya ce jami'an hukumar bincike ta FBI suna kan bincike, suna magana da duk wanda abin ya shafa, ciki har da matar da ta zargi Kavanaugh da neman yin lalata da ita, kuma ya ce yana tsammanin sakamakon da za a samu zai wanke alƙalin. Labaru na cewa jami'an hukumar FBI sun tuntuɓi mace ta biyu da ta zargi Brett Kavanaugh da yunkurin lalata, amma ba a fayyace nan take ko jami'an FBI sun yi wa Deborah Mix tambayoyi tukunna ba. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Asabar ne ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa ya ce gwamnatinsa ba za ta soke shirin nukiliyar ta ba har sai ta samu tabbaci daga Amurka, da yake magana gaban babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. Ri Yong Ho ya ce idan har ba mu tabbatar da niyyar Amurka ba, tsaron ƙasarmu zai zamanto ba shi da wani tabbas, kuma akan hakan babu wata hanya da za ta samu fara lalata makaman nukiliyarmu ba. Ya ci gaba da cewa rashin tabbas daga Amurka shine dalilin da ya sa tattaunawar ƙudurin kawar da makaman nukiliya daga yankin tsibirin Koriya ya cije tun bayan ganawar shugaba Trump da Kim Jong-un a ƙasar Singapore. Ri ya yi gargaɗin cewa idan har ƙasashen biyu suka ci gaba da rashin yarda da junansu, to wajibi wato to jawabin da suka fitar na haɗin gwiwa lokacin taron zai kasa yin tasiri. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka ta bayar da izinin sauyawa jami'an diplomasiyyar ta na Iraki wuri na wucin gadi saboda karuwar yawan barazana akan ofishin diplomasiyyar daga sojojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran da sojojin sa-kai magoya bayansa a Iraki. A wata rubutacciyar sanarwa da aka fitar, Pompeo ya ce sakamakon karuwar barazanar kai hare-hare da yunkurin tunzura kai hari kan jami'anmu a wurarenmu a Iraki ya sa na bayar da umarnin canzawa jami'an wuri na wucin gadi. Haka kuma Pompeo ya gargaɗi Iran da kada ta kuskura ta kai hari kan jami'an diplomasiyyar Amurka a yankin. Daga ƙarshe Jiya Asabar an harbe jami'an 'yan sanda biyu har lahira a jihar Mississippi da ke kudancin Amurka a lokacin da suka yi musayar wuta da wani da ake zargi da laifi. Jami'an 'yan sandan dai sun bi wani kira da aka yi musu na cewa an ji ƙarin harbin bindiga a wani gida da ke birnin Brookhaven, kuma an yi musu mummunar rauni a musayar wutar da aka yi, a cewar Warren Stein na ma'aikatar kula da lafiyar jama'a ta Mississippi. Hukumomi sun bayyana sunayen 'yan sandan biyu da James White mai shekaru 35 da kuma Zach Mock mai shekaru 31. Mutumin da ake zargi ne dan shekaru 25 mai suna Marcus Flower ya samu rauni, an kuma ba shi kula a wani asibiti da ke kusa a yankin.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama, ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masu sauraro, mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Gwamnatin jihar Kaduna za ta kashe fiye da naira miliyan 400 duk shekara domin ba da ilimi kyauta ga dalibai mata da ke makarantun sakandare a fadin jihar. Dalibai mata 191,445 da ke makarantun gwamnati a yanzu ne za su amfana karkashin wannan shiri. Kwamishinan ilimi na jihar Ja'afar Sani ne ya bayyana haka a wani taro da manema labarai. Ya kuma yi bayanin cewa matakin ya zama wajibi domin kawar da duk wata matsala ga samun ilimi ga ɗiya mata a jihar. Ga ƙarin bayani da Iliya Kure ya aiko mana.
Iyayen yara waɗanda suke biyan kuɗin makaranta ma ƴaƴayensu mata a makarantu, wato manyan makarantun secondary school namu, a yanzu mai girma gwamna ya cire wannan kuɗi, ba za su dinga biya ba. Waɗannan mata kamar yadda sauran ƴaƴayenmu suke samun wannan garabasa a primary, aji ɗaya na primary zuwa shida da kuma aji ɗaya na ƙaramin secondary zuwa uku, wato JSS kenan. To su ma waɗanda suke manyan secondary su ma za su fara karɓan wannan garabasa daga wannan wata na tara, da yake shine sabon zango na zangon karatu na 2018 zuwa 2019. Abin da ya sa gwamnati ta yi wannan shine mahimmanci da take ganin ilimin mata yake da shi wurin gina al'umma. Iyayen mata, iyayenmu mun san mata ya aure ne, kuma za su raini yara su kuma tabbatar da cewa yaran nan sun tashi da tarbiyya ingantacciya. Shi ya sa aka ga cewa lallai bai kamata a ce za a sa ƙarfi kawai wurin taimaka ma da kuma tallafa ma ƴaƴa maza ba a bar ba.
Amma ya mazauna garin Kaduna suka kalli wannan sanarwar?
Ni ne mai Snappy Sunday. Gaskiya na ji dadin abin da government sun yi, amma dai idan ce education din is only free education din is meant for yan mata kawai, bai yi mini ba. Ya kamata ya zama mata da maza. Akwai yan mata da yawa wanda iyayensu ba su da karfi. So amma dai idan gwamnati sun yi, ya kamata a yi ma mata da maza din ne kowa ya samu free education, yana da kyau haka. Kowa ya kamata ya samu right ya je makaranta, ba wai azaba yan mata ko kuma azaba maza ba. Ya kamata duka ne gwamnati su yi, in ai haka zai yi daidai.
Mun ji wayance ya ce wai mun ji ranan a TV an yi interview da Commissioner of Education, yau kuma na gani a night cewa Elrufai ya ba da free education for girl child. Well, ba faɗa bane a ji, sai mun gani. Yanzu dai an resume su sai mun gani, amma to abin shine me yasa bai tintini ba sai yanzu nan at the tip of when election is approaching. To gaskiya wannan campaign inda mani zai burge ni ma, yace ko ya biya masu kudin waye, ba kudin school fees ba, nani school fees 1,000 to 1,150 ana biya. So mu talakawa we can afford that money, is not wancan ba shi bane damuwar mu, da ce zai biya kudin waye, ga biya kudin ne ko shine wancan. Amma wannan ma fada ne, ba mu riga mun gani ko ba, sai mun tabbatar mun ji.
Na tambayi wani dan kungiya mai zaman kanta a garin Kaduna dan jin nasara a yin.
Sunana Benjamin Megari. A gaskiya ba za a ce abin da gwamna ya ba kiyo ba, saboda gwamna ya kokari har ya yi tunani ya ba da ilimi wa mata, wannan zai taimaka mata su samu shiga makarantu. Tun ba matan fannin arewa ba da suke basu karatu kamar mata na kudu, so wannan zai dan taimaka iyaye su je, kuma tunda yawancin iyaye ba karfi suke da shi ba, zai dan taimaka musu su kai yaransu makaranta. Amma duk da haka dai, a matsayina mai aiki a kungiyar zaman kansa, tambaya na shine ya gwamna bai wannan abu a lokacin da ya kamata ba, ko kuma lokacin da ya hau mulki. So kowa yanzu ka tambaye shi zai nuna cewa wannan abin siyasa ne, saboda tsora shekara daya mulki su kare, amma kuma araba da ilimi a kyauta. Kuma gaskiya na bincika na ga yawancin kuɗin makaranta baya wuce ba makarantar da ga 2000 jihar Kaduna. To da za a taimaka ma matan nan, in ma za a yi adalci a biya musu kuɗin jarabawan kammala makaranta, wannan na ga zai fi taimakon su fiye da a ce an cire musu kuɗin makaranta.
Za a zura ido a ga ko wannan sanarwa zai sa iyaye su rika barin ƴaƴansu mata su kammala karatu maimakon cire su bisa wasu dalilai da suka hada har da aurar da su. Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna, Nigeria.
To shin menene fa'idar baiwa diya mace ilimi ne? Nema ko samun amsar wannan tambaya ta kai Zaharaddin Sani Funtuwa, hukumar kula tare da kare zaizayar kasa ta jihar Katsina, inda Hajiya Aisha Muhammad, wacce ke kula da sashen walwala da jin dadin al'umma a hukumar, ta yi masa bayani.
Rashin ilimi ba karamin gurgunci ba ne ga mata. Misali, a ilimi in an kwatanta mahimmancin shi da namiji da na mace, takaice ilimin mace ya fi mahimmanci ga namiji, saboda menene mace a cikin gida ta, kuma mace ita ke kulawa da yaya. Don haka idan mace ta ilmantu ta fanni da yawa, to wannan ilimin da ta samu zaka ga ta sada sakon ga yayanta ta fannuka da yawa. Misali zan maka, kaman rashin ilimi, so da yawa ƴaƴan mu especially mu nan arewa, sai kaga yaro ya zo gida da assignment, aiki wanda aka bashi a makaranta, yazo yayi, sai yazo ya mika ma uwar shi, ba ta iya karanta A B ko C, kaga daga nan ba mu mai taimakon shi. Amma inda a ce uwar za ta iya karantawa koda da Hausa ne, ko kuma ta nuna mishi, ta duba ta ga aikin da yayi ya ci nasara, ta yaba mishi, ta dauka ta kaima wani wanda misali suna ganin ya hita ilimin, kaga zai taimaka ma yaro, kuma zai bashi karfin gwiwa ne yana tsalle, yana nuna maman mu ta ji dadi. Amma yaro sai yazo da littafi, yana son a taimaka mishi, babu mai taimakon shi, kuma uwa bata ma san shin yayi aiki daidai, shin bai aiki daidai bare ta gwada mishi. Bangaren ilimi, kaga muna shiga gidaje daga rika wajen wayar da kan mata wajen ingancin tsafta. Misali wajen uwa ta bada nono ga danta, mata so da yawa za ka ga mace ba ta kula da tsafta hannunta ko tsafta jikinta wurin shayar da yaro. Kawai yaro idan ya tashi kawai nono kowane lokaci a kowane yanayi take za ta bashi nono ya sha. Shin amma idan aka mai kuma sai ga yaron nan ya samu larura da cututtuka. Amma idan uwar ta samu ilimi, to in ta samu wannan ilimin, kaga za ta taimaki yaron wurin wanke hannunta da sabulu ko da toka da ruwa mai kyau, sannan ta tabbatar da cewa akwai jikinta akwai tsafta, sannan ta shayar da yaron, kaga yaro ya zama lafiya.
To Hajiya, naga kuna da yi wannan fadi tashi, ku shiga wannan lungu, ku shiga wannan sako, musamman a fadin wannan jiha ta Katsina, hada ma ketare na wasu jahohi, kamar naga kuna da koya masu irin ilimin nan na manya. To taya kuke ba su wannan ilimi?
Lokacin da muka je aka yi gangami, aka fadakar mu iyaye mata muhimmancin ilimi, so da yawa cikin kashi 100 ba za ka ce kowa ya aminta ba, amma cikin kashi 100 nan 10 za su ce kai aiko da ma na iya rubutu da karatu, kila zan taimaka ma dana. To daga nan sai mu janyo hankalin su da su zo su shiga makaranta na koyar da jayaki da jahilci. To su wannan guda 10 da sun fara zuwa suna koyon rubutu da karatu, suna koma gida suna yi. Wata mace ta kawo katin asibiti ce da Allah hiddamin sunan dana. To ita wancan mata ita kuma sai hankalin ta ji yanzu hakin iya karatu, hakin san suna, ai ni ma zani. To da haka sai ga suna ta tahowa, maimakon kashi cikin kashi 100 sai ga an samu kashi 20, sai ga an samu kashi 30, sai ga wata ta zauna ta rubuta wasika ta tura ma ƴan uwarta tsakanin su, sai ga abu ya koma gasa. Da haka matsawan an je an yi musu wannan wayarwar da kai, sun tabbata sun samu muhimmanci, sun ga 10 daga cikin su ko mutum 2 ya nuna yana da ra'ayi, to sai mu dauko wa'annan mutanen 2 sai mu nuna sai su zo su shiga makaranta. To wa'annan mutanen 2 abubuwan da za su rika yi a cikin kauyukan su shi zai jawo hankalin sauran mutanen, saboda babu yiwa bai yiwa da maka je kai fadakarwa akan muhimmancin wani abu ka ce duka kowa ya amince. To da haka za ka ga saura sun zo sun shiga cikin yin haka, wannan ya jawo wani abu. Akwai wani fadakarwa da muke musu, mu gangami mu kuma wayar musu da kai. Ta kai ga cewa misali akan muhimmancin lahiya, mace sai kaga ta gwammace ta zauna gida da ciki, tana zaune da ciki a gida, babu mai kulawa, babu wani bayani iyaka, abinda in haihuwa ya zo a kira ungozuma. To sai muka jawo hankalin su, sai suka zo aka koyar da su ilimin rubutu da karatu, sai kuma wurin koyar da rubutu da karatu kuma sai muka haɗin gwiwa da asibitoci. Duk ƙarshen wata, Asabar na ƙarshen wata, za su shigo likitocin, mu za mu je mu gayyato su zo makarantar, sai a tara matan. Mata za su riƙa tambayoyi, ka san mace akwai alkunya, wata tana da matsalar ba ta san ta yi magana, amma tunda ta iya rubutu, kaga mun ba su wata dama, sai mu ce ki rubuta matsalar ki ba tare da sunan ki ba, sai ki sa cikin kwando, idan aka zo sai a ɗauko wa'annan tambayoyin, likita sai ya bi su ɗaya bayan ɗaya, sai ya rika ta bada amsa. To cikin amsoshin da zai bada, wata da bata iya rubutun sosai ba za ta ji ita ma an taba irin matsalar ta. Ta haka ya jawo
kina so ki nuna mun cewa dakarwa da kuke yi, mun cewa yanzu da rubutun nan da karatu da yawan su ma da sun iya wannan rubutu kenan.
Ai bayan rubutu da karatu abun farin ciki guda daya, bayan an rubuta an sun koyi rubutu da karatu, an jawo su kuma aka koya musu ungozumanci na zamani, karatu a rubuce yanda za su yi ƙarshen haihuwa, an kuma kai su asibitin sai sun yi sati 8 suna tare da likitoci suna nuna musu.
To Hajiya, irin waɗannan mutane wani lokaci zaki ga akwai wanda suke ba ku tirjiya na ganin cewa wannan ilimi da kuke zo musu da shi na zamani wani abu ne wanda suke ganin kamar wani aqida kuke so ku cusa musu. To me zaki, wani kira zaki ga su irin waɗannan mutane?
Wato duk abin da kake yi idan kana yin shi da kyakkyawan manufa, Ubangiji shi zai fito ya taimake ka ba wani ba. Mun samu wannan matsalar sosai a lokacin nan, tunda akwai lokacin da aka ce Yahudanci muke yi, muna jawo matan mutane muna koya musu Yahudanci. Na hito na ce to ni kuma ko ni kadai ce zan rage, in dai har mutum biyu zai zo za mu yi koyarwa. Allah ya kara wa sarkin maskan funtuwa daraja da daukaka. Na zo na same shi da kukana, ina goyon bayan ki 100%. Na je wurin nan naga abin da kuke yi, naga kuma yan uwana suna ciki. To amma ka san rakin sani, shike ka wani lokaci in an ce sule zan je in kashe sule, sai wani ya ce ai za a je a kashe sule, kaga rashin fahimta ya shigo. In akwai sule sai a ce to ana shirin a kashe ka, ba a tambaye ka wasilan wanda sule kake nihi ba. To rashin sako kai sako yanda ya dace, shi sa mutanen ma da suka rika jayayya da mu suka su fahimci abinda muke nihi ba. To amma da aka samu wannan turjiyai, wasu suka janye, mu kuma muka tsaya, sai gashi Allah ya taimake mu, malaman da suke shakku akan abinda muke yi, sai gashi da su suke shigowa mu yi aiki tare da su, su suke shigowa su ba da nasiha akan addini, su suke shigowa su ba da yanda ya dace, su ba da bayani akan yanda addinin musulunci ya umarci mace ta yi biyayya, ta kula da ƴaƴanta, ta kula da mijinta. To kaga dama duk abinda za ka yi na rayuwa dole sai an samu masu turjiya, amma idan aka bi a hankali suka fahimci yanda abin yake, za ka ga an juyo an tafi baki
da. An faɗakar da waɗannan mata don su fahimci ko menene ilimin zamani, yanzu ina kuka tsaya?
To yanzu mun yi nisa matuƙa, sun fahimta, kuma ana nan ana ƙara, wasu ma suna neman abu kungiyoyin, wasu suna ta nema akan ma a ci gaba da buɗe musu wurare da yawa. Sannan abun farin ciki kuma na san akwai mass education a nan. A nan jiha
muna da haɗin gwiwa da su,
kwarai mako muna da haɗin gwiwa da su, muna da rajista da su, kuma duk abin da muke yi muna sanar da su, kuma suna zuwa wajejen mu in akwai wani abu kawai da wata makaranta wanda bamu da alaka da su, in suna son mu kai wani bayani za zo su gayyace mu, mu kuma in za mu yi wani taro za su zo. Sannan in mun yaye ɗaliban su suke ba su certificate.
To naga su suna rarraba kaya kyauta, kuma suna ba ku
wannan ni ce din tabbas, suna ba da littattafan karatu, suna ba da sira kai, suna bada hatta radio, akwai program da ake yi na radio, hatta radio suna badawa domin mace ta zauna gida ta rika daukar karatu. Don haka duk abinda ake bukata na karatun nan tsakani da Allah, gwamnatin jiha gargashin wannan hukuma tana badawa, ni ina sheda tunda mu ma suna bamu.
Duk da kokari da gwamnatoci a matakai daban-daban suke dauka domin kawo ci gaban ilimi, tsohon magatakardan jami'ar jihar Taraba Professor Barau ya aika shedin cewa idan aka ci gaba da tafiyar da harkokin ilimi a makarantu musamman na firamare, za a ci gaba da fuskantar koma bayan ilimi. Ga rahoton da Lawal Sani Kone aiko mana daga Taraba.
Who has responsibility for development of education?
Wa ke da haƙƙin raya ilimi?
The base of my knowledge, it is on the concurrent list.
A sani na,
kone
na kawai ce, gwamnatin tarayya da ta jiha suka yi yi wa al'amuran ilimi tanadi.
Now, the question is,
abin tambaya a nan shi ne, ina ne mu fari?
Primary school, isn't it?
Makarantar firamare, ko ba haka ba? To zagaya ka duba, kada kai la'akari da kudade da aka kashe kan ilimi. Je ka ka dubi zahirin yanayin su.
You go to schools where children are sitting on the floor.
Akwai makarantu da yara ke zaune da bas a ƙasa.
How do you expect such students?
To ya zaka sa ran irin waɗannan yara za su yi tasiri?
That's one aspect. But then come to
kuma dubi malaman. Ya ingancin sani su yake.
I'm not running down anybody.
Ba ni ya ta bace. Ne yau kowa fatan shi.
Teachers we have. Are the products of this
malaman nan irin waɗannan makarantun primary suka ji.
Primary school graduated to poor quality secondary.
Haka ma secondary. Kana jami'ar su.
We'll be surprised to learn that.
Zaka yi mamakin sanin cewa wasu na amfani ne da jebun takardar shaidar kammala primary.
They pass.
Wasu ne suka zauna musu jarabawa. Secondary su ma biya aka yi.
Paid for. Then you go to
sai jami'a.
Because you don't have any foundation.
Amma domin irin wannan ɗalibi ba shi da wani sani mai tushe sai ya kasa.
You also look for ways.
Amma nan ma sai a nemi hanyar cin masa muradinsa. Matsalar kenan.
There's this joke that
akwai almara da ke cewa akwai wani mai sakamako mai kyau na firamare.
In primary school? Who is in secondary school?
Secondary. Kana ya samu mataki na ɗaya a jami'a.
The father who has been a rich person.
Ubansa mai kuɗi ne wanda ke biya masa samun ilimi irin ta bogi. Ya yi masa a firamare, secondary, ya biya masa samun digiri.
The father again now got in a where they were going to have
Ubai nasa ya kuma sa sunarsa cikin waɗanda za a ɗauka aiki. Aka ce masa matashi marhabi mun ga ka fitar da takardar shaidar digiri lamba
ɗaya.
Kano wato kusan yau ka zame ƙwararre kenan a fannin tattalin arziki.
What does the acronym GDP stand for?
To menene ma'anar waɗannan baƙaƙe GDP? Ya dubi sama ya kuma dubi ƙasa. Sai ya ce ma'anarsa tsayayyar jam'iyyar demokradiyya.
And everybody expecting as an economist to know about gross domestic product. That's what GDP means.
Masu jarrabawar ɗaukan aikin na zaton zai san ma'anar baƙaƙen wato kimar albarkatu da ƙasa kan haifar. Amma sai ya kasa. Don haka suka ce masa mun gode, je ka lafiya. Kaga abin da kunya a ce wanda ya karanci tattalin arziki ya fitar da digiri mai daraja ta ɗaya. Kana bai san takaitattun baƙaƙe da ke nufin kimar albarkatu da ƙasa ke haifarwa ba. Irin matsaloli da muke fuskanta kenan. Kuma ƙaruwa al'amarin ke yi. Waɗanda ya kamata su kawo ɗauki ko su ne makarantu masu zaman kansu. Amma su kuwa an kafa su ne don neman
kuɗi.
Ta yaya za su kira kasuwa wa kansu? Sai a kira dukkan malamai a makarantar a umarce su da su tabbatar da dukkan ɗalibansu sun ci jarabawa da kyau. Kaga idan sakamakon jarabawar ɗalibai ta yi kyau zai janyo ƙarin iyaye da za su kawo 'ya'yansu makarantar. Jinnar jama'a ta ƙaru a makaranta. Hukumar makarantar na nan na cin riba. Ta yaya wannan ɗa zai tsina na wani abu na gari a fagen ilimi?
That is the problem we have. So, one
irin matsala da ke fuskantar mu kenan. Na ɗaya, waɗanda ke da haƙƙin gudanar da al'amuran ilimi.
And then the attitude.
Na biyu, yanayin su kansu malaman da kuma ƙwarewarsu. Kana iyaye waɗanda su ma kula ko 'ya'yansu sun ma sami ingantaccen ilimi ba. Tunda yake su wadatattu ne shi dai suke su riƙa biya don 'ya'yansu su sami shaidar kammala karatu. Irin waɗannan ɗalibai ne za a ce musu su yi karantarwa. Ba za ka iya koyar da abin da ba ka da sani a kai ba.
A yayin da Farfesa Barau ke gargaɗi game da makomar ilimi musamman na firamare a Najeriya, sakataren ilimi a ƙaramar hukumar Kalgo a jihar Kebbi Malam Sahabi Bako ya bayyana irin nasarori da aka samu ta fuskar ilimi a yankin tun lokacin da ya kama aiki. Kamar yadda ya bayani a zantawa dai da wakiliyar sashen Hausa Maryam Ato Muhammad.
Akan gaskiya muna a Kalgo LGEA mun samu ci gaba sosai saboda gwamnatin jiha ƙarƙashin mai girma gwamna Senator Atiku Abubakar Atiku Bagudu an yi muna gyare-gyaren makarantu an gina wasu sabbi. makarantun suna da dama. Akwai na Haliru Abdu, ita an kai upgrading gaba ɗaya makaranta, an ka gewaye ta, an ka gyara kuma da admin block. Kalgo model ita ma ana nan, ana renovation na block guda. GSS Danguma ita ma an yi mata block guda sabu ba renovation akai ba. Ketar Hausawa ita ma an yi mata renovation. Galarusani ita ma ai mata renovate, ai mata new construction, an gina azuzuwa guda biyu da office. Magaji Chama model primary school Nailua ita ma an sa mata buhol, sannan kuma ana gina, an yi gina aji. Suma an gina musu azuzuwa kadan daga cikin ayyuka gine-gine waɗanda an kai. Sannan haraka karatu da karantarwa ana nan, komi ya kan kama malamai na nan cikin makarantu sun shirya ayyukansu, kuma suna nan sun hada karantarwa kamar yadda ya kamata. Muntane da kayan aiki mun ba malaman suna nan suna ayyukansu. Sannan yara su kuma suna nan suna zuwa makaranta, sai dai can da ba a rasa ba. Muna da ƴan wuraren da muke da matsala da uwayen yara akan kai muna yara makaranta, rashin kai su makaranta da wuri-wuri. Na fama a can wasu wurare irin inda an tsallake ruwa.
To wani mataki kukan ɗauka?
To matakin da muka ɗauka bayan supervisor-jinmu da iyo-inmu suna zagayawa nan a quality assurance department, na kan ba su mota wani lokaci a tahi tare da ni a tabbatar da uwayen yara, inda duk an ka tai ba iski yara da yawa makaranta ba, a shiga cikin gari a hadu da mai gari tare da nima, a zauna da mai gari a ji meye dalilin da yasa waɗannan uwayen yara ba su kai yaran su makaranta. Ta hanya haka nan ta muka samu muka mai da wasu yara makaranta. Sannan kuma Allah ya kaddari wa gwamnati tana nan tana shirin ciyar da ɗalibai ɗan primary aji ɗaya zuwa aji uku, wanda yake idan aka yi wannan Allah ya taimaka an rage muna aiki, saboda duk yaron da ya san za a bashi abinci irin wanda kila ba zai samu irin shi ma a gidansu ba, yana gaugawa ya tafi makaranta. So kaga in aka yi haka nan mu aikin mu ya dan rage. Gaskiya gwamnati ta yi kokari kwarai na tuhuwa da wanga shirin. Gwamnati ta yi kokari kwarai da gaske. Sai dai su ko mutane su ba gwamnati goyon baya bisa ga shiraruwan da ta kai saboda ci gaban su. Sannan duk nayi bayanin makarantu da aka gina. To ina kira ga waɗanda aka yi makarantun don su, to su yi kokari su kula da makarantun. Inda an ka ga gara ta dan taso wani wuri, so yi iya abin da suka iya yi, in abin ya yi ƙarhin su to su so su sanar da mu za mu ɗauki mataki.
To mallam, idan aka mu gehen kujeri da
gehen kujeri, inda duk aka gina sabuwar makaranta an kai mata kujeri, duk inda an ka gina aji ko aka yi renovation an kai kujeri. So saboda haka kujeri ana nan ana tanadin su, ana ƙara su bisa ga waɗanda muke da.
Alhamdulillah.
Gwamnati tana nan tana tanadin su, duk inda an ka gina aji za a sa ajin kujeri.
Idan aka koma kan uwaye, ko akwai wani kira da za ka yi musu?
Uwaye da ma suna nan ciki, saboda gwamnati da ta tashi uwayen yaran nan suna tassa don su ciyar da ɗiyansu. Ya zan masu yin wannan kwangilar uwayen yaran ne an kasa. Saboda haka ga gwamnati ta sayi uwayen yara ciki, su kuma abin da ya kamata uwayen yara su yi su tabbatar da aikin da gwamnati ta sa su sun yi, sannan kuma sun ture yaran su makaranta, su yi amfani da wannan damar ta zuwa makarantar da suka wurin ciyar da ɗalibai. Idan suka ga wata matsala sai su yi gaugawa su sanar da hukumar da abin ya shafa don a ɗauki mataki da wuri.
Masu haro da wannan, Allah ya kamu ƙarshen shirin na gari na kowa a wannan mako, sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Chubahiro Dodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin wannan shiri, a nan Isa Abu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Din abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri. A huta lafiya. Ready to party, yeah.